mai tambaya ta farko yana cewa menene gaskiyar hadisin da ke cewa idan mutum yana da ɗa a gidansa mace kuma har ta balaga ba tare da an yi mata aure ba, to duk abin da ta ci a gidan haramun ta ci kuma shi za a ci gaba da rubuta masa zunubi har sai an yi mata aure. Wannan ƙarya ne, ba hadisi bane ba, ba magana, ba ta da alaka da maganar annabta. To yanzu da masu ya'ya mata ya zafi da kansu kenan, ya'ya biyu da mai ya'ya uku da mai ya'ya biyar waɗanda ba su yi aure ba, kaga zunubi sai lama ji Allah muke haka kawai mutum mai laifi ba sai a rubuta wasu zunubi, ubangiji ta Allah ce la tazuru wazratun wuzra ukhra. Sannan ba a da kowane rai kowace rai laha ma kasafatu alaiha ma kasafatu, to dan me za a ce kawai dan kana da ya'ya ba su yi aure ba sai a ce a rubuta wasu zunubi, wannan ba gaskiya bane ba, ko ba hadisin manzo Allah bane ba. Laifin mace mai yawancin bashi ga yawan fita ba tare da izinin mijinta ba, dan Allah malam ka yi magana dan tana jin wa'azinka. Na farko dai shi cin bashi in ba da larura ba, ba ya da amfani mutum ya rinka cin bashi, domin bashi larura ce in ba ya zama tilas ba. Ya kai matsayin a farkon musulunci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idan mutum ya mutu aka kawo shi baya yi masa sallah har sai ya tambaya hal alaihi dainun, idan an ce eh ana bin sa baki sai ya sallu ala sahibikum, ku je ku yi masa sallah. Idan ku an ce ba a bin sa baki sannan sai ya zo ya masa, idan ya tambaya ana bin sa baki sai a ba zan yi masa sallah ba, ku je ku yi masa sallah. Har sai in wani ya ce zan biya a madadin sa sai manzo Allah ya zo a yi masa sallah. Wannan a farkon musulunci haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi. Wato gargashin wannan sai mu fahimci cewa kenan a ce in ba tilas ba babu wani dalilin da mutum zai yi cin bashi. Sannan kuma idan mutum ya ci bashin nan bai biya ba zai biya fa a lahira. Tunda ya zama in ba izinin miji to sai fa illa rura ce ta kama ta tilas. Tana cikin gida gobe ta kama. Kaga ai ba ta cewa ba zai yi jira sai miji ya zo na nemi izini, dole ta fita. Ko ana ruwa matsananci gida zai rushe. An ba da ruwa za ta ci gida, don nan ba a tsaya jiran izinin miji, ko kuma rashin lafiya mai tsanani, ko naƙuda ta kama ta za a kai ta asibiti a rai kwakwai mutu kwakwai, kada nan gudun za a tafi da ita ko da ba da izinin miji ba. Amma in ba haka ba duk inda za ki je unguwa ko da wajen mahaifanki ne to dole sai kin nemi izinin mijinki. Wani lokaci ne ake dakatar da cin abinci, ana dakatar da cin abinci da zaran alfajiri yake, to kafin fitowar alfajiri ya halatta mutum ya ci, ya halatta mutum ya sha, saboda Allah ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, ku ci ku sha har sai farin silili ya bayyana daga bakin silili, farin zare ya bambanta da bakin zare. Hadisin Bukhari ya nuna abinda ake nufi da farin zare al-fajr da yake, to bakin zare ragowar dare da bai kammala tafiya gaba ɗaya ba, wato har sai al-fajr yake to sannan za ku daina ci sannan za ku daina sha. Wato da mutum ya farka babban abinda ake so ya sani al-fajr yake to ko bai keto ba, in al-fajr bai keto ba zai ci abincinsa, amma da zaran al-fajr yake to ba za ka fara cin abinci ba. Amma idan mutum ya fara cin abinci kafin ketowar alfajir, yana tsakiyar ce bai kammala ba alfajir ya keto, to wannan an baka rahusa, an yi maka rangwame ka ƙara, ko da an yi kiran sallah a masallacin unguwarku a salatu sayr min annabi kai dai zaka ƙarasa abincinka tunda ka fara kafin lokacin kiran sallah. Muqaddara alfajir zai keto biyar saura kwata, kai kuma ka tashi ka fara cin abinci biyar saura minti 20, kaga lokacin alfajir bai keto ba, biyar saura 25 lokacin alfajir bai keto ba, to kana cin abinci kila kai mai nauyin cin abinci ne, akwai mutumin da a halittar sa mai nauyin cin abinci ne, ko kuma abincin da zafi kana biya hankali har ko baka yi awane ba sai alfajir ya keto, za ka ƙara cin abincinka babu komai a kanka. Amma ka fari cin abincin bayan alfajir ya keto to baka da azumi, amma ka ƙarasa ka fara ci kafin ka kammala alfajir ya keto wannan babu laifi a kanka. Akwai asar da nusus waɗanda suke nuna haka. To idan mutum ya tashi yana shakka alfajir ya keto ko bai keto ba, shi baya da agogo ko agogonsa ba daidai yake ba, sannan baya da wanda zai tambaya, amma ya shiga shakka kila alfajir ya keto kila bai keto ba, ya zai yi. Waɗansu malamai suka ce kare shi, amma waɗansu malamai suka ce a'a in dai har kana cikin shakka bai ceto ba kenan dai idan ya ceto ina shakka. Kuma Ubangiji Ta'ala ya sanya gaya makarar lokacin da zaka daina cin abinci shine at-tabayyun hatta ya tabayyana, bai ce ba hatta ka ta shakkak da ka yi shakka ka daina ci, a'a har sai bayani, idan bayani ya zo shi kuma ya kori ne ta kori shakka. Dai idan ka tashi ka kalli gabas ya ceto bai ceto ba, to lallai bai ceto din ba, dai idan ya ceto za ka ci, in ka shiga shakka za ka ci abincinka. Wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai. Wannan yace mun karanta a baya cikin suratul anfal an ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah, ko yake su dan kar a samu fitna a cikin addini, to yaya za a yake su? Ka bi nasoshin shari'a ka gani, ka bi tarihin musulunci ka gani, yau da ya fara yaki, sannan ya fara yin da'awa kafin yaki, ko yaki kafin da'awa, ko a garwaye da juna, ba ka iya fahimtar hukunci karkashin nassi daya sai ka hada da sauran nasoshi na shari'a. Addinin musulunci ya yi kira da a gabatar da da'awa, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al mushrikin wad'u ila rabbika innaka la ala hudan mustaqim. Duk wadannan ayoyi na da'awa, da'awa ake farewa duk wanda ba musulmi ba, a kore masa dukkan wata shakka, dukkan wata shubha da ta hana shi fahimtar gaskiya, dukkan wata tambaya da take masa kaikayi a zuci a ansa mata a cikin da'awar da ake mashi, cikin fadakarwa, cikin wa'azi, ko ciki ko a rubuce. Wannan aikin al'ummar musulmi ne, isar da da'awa ta kowace fuska, da'awa a magance, da'awa a rubuce, ta talabijin, ta rediyo, ta majalla, ta jarida, wato a isar da da'awa ga al'umma, wannan wajibi ne. To ita kuma da'awa ana yin ta bisa ga ilimi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, lafazin basira na nufin ilimi, ana yin da'awa ne bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba. To dan isarwa mutum da'awa ya riga ya karba ka da shi kenan, an riga an huta. Bai karba ba amma kuma baya adawa da da'awa, shi ma duk an riga an huta da shi. Bai karba ba amma yana adawa da da'awar cewa kuma sai ya hana ta tafiya, to kaga wannan saboda haka za a yi jihadi. To wajen yin jihadi kuma ba wani mutum ne shi kadai zai kelanta jihadi ba, amma da sauran al'ummar musulmai ana yi ne karkashin khilafa, karkashin shugabanci na musulunci, wanda jama'a gaba ɗaya suka aminta da shi, ko mafiya yawansu suka aminta da shi, ba wanda tsirarru ko mutum uku ko hudu kawai suka nada ba. To sai a yi jihadi, shi kuma ba a yi jihadi sai an yi tanadi, don haka Allah ce wa a'iddu lahum ma stata'tum min quwwa. A takaice dai akwai matakai masu ɗumbin yawa, in kana son ka fahimci wannan sai ka karanta dukkan ayoyin jihadi da ke cikin Al-Qur'ani, banda suratul anfal, banda suratul tauba, suratul muhammad na ciki, suratul baqara da ali imran, duk sun koshi ayoyin jihadi. Aya sama da 80 a cikin suratul ali imran ko kusa da haka duk suna magana akan yakin Uhud, ko aya 50 ko nawa makamantan haka. Ka fahimce su da fikihun su a maganganun malamai, ka karanta kitabul jihad wa siyar a cikin sahih bukhari, ka karanta cikin muslim da sauran littattafai, kuma ka bi yaƙi yaƙi nawa annabi yayi, menene siyasar yaƙin annabi, wani tactics ya bi wajen yaƙi da haka, ka karanci wannan shine abin da zai sa ka fahimci jihadi, amma ba karkashin aya ɗaya ko biyu ba. Me ya hukuncin mace ta je kasuwa sayayya? Idan ta yi fita ta addinin musulunci ta sanya hijabi, kuma duk inda za ta yi turmutsu da maza ta kauce musu, kuma ta je abin da ya kai ta saya shi ta je ta saya, kuma ba ta ba da fuska suna musayar magana ita da wanda ta je sayayya wajensa ba, sai abin da ya shafi nawa ka saya nawa aka sayar, babu wani laifi a kan tarin ta yi wannan. Amma mace ta yi fita wadda take ba ta musulunci ba, ko ta je da gangan ta rinka kutsawa cikin maza don a shafa jikinta ta shafa jikinsu, ko kuma ta je ta rinka maganganu na batsa ita da wanda ta je sayayya wajensu, ta saki fuska ta zubar da mutuncin mijinta, wannan bai halatta ta je kasuwa ba. Duk wanda ya san matarsa a haka take bai halatta bai bar ta je kasuwa, don ba ta da kamun kai, ba ta da kunya, ba ta da tsoron Allah ta tsare ta. Amma haka in dai mace ta je kasuwa ta tsare duk ka'idoji da ya kamata ta tsare, ba ta yi laifi ba, har lokacin annabi ma ta tsare zuwa kasuwa suna sanya, ba ma kasuwa musulmi har kasuwa arna, don dalilin yakin banu nadir da banu kaiduka, wata mace ce ta je kasuwar yahudawa sayayya, ta durkusa tana taya waɗansu kaya, sai wani ya zo ya taka sanin ta da gangan bai ta sani ba, da ta tashi miƙewa sai ta miƙe tsirara, wannan ƙara da sai an keta mata mutunci shi ya kawo jihadi. Sai da aka tarwatsa Yahudawa aka kore su daga Madina, tunda a kasuwar su aka yi wannan. Mahallu shahid da sai annabi ce inda zuwa kasuwa ba ke kar wata ta ƙara zuwa kasuwa daga yau, to kuma bai jalanta haka ba. A takaice dai, idan mace za ta je kasuwa sai ta tsoron Allah, ta kame bakinta, ta yi shiga mai kyau, ta tsare mutuncinta, ta tsare mutuncin addinin musulunci, ta tsare amanar mijinta. Wanda yake yana neman aure sun samu fahimtar juna shi da yarinyar, amma kuma iyaye ba su samu fahimtar juna ba, yanzu ya za a samu mafita. Yadda za a samu mafita shi da su samu fahimtar juna ɗin. Ko wata mafita ne banda wannan? Yanzu kai ka san dabarun da za ka bi iyaye ɗin su samu fahimtar juna. Ko ka haɗo waɗansu da TV abokanan mahaifinka don a samu fahimtar juna. Ko abokanan mahaifinka yadda daga wajen mahaifinka ne matsalar yake don a samu fahimtar juna. Amma idan suka ce ba su yarda ba, kai iyayenka suka ce ba za ka aure ka ba, dole ka haƙura. Ko ita iyayen da suka ce ba za ta aure ka ba, ita ma dole ta haƙura. Bayan da za a aure dai babu iyaye a ciki. Kuma kai ka san ana canza mace amma ba a iya canza uba ko uwa. Ke ma kuma kin san ana iya canza miji amma ba a iya canza uba ko uwa. Saboda haƙƙin iyayen ka akan ta yana da girma. Kai ma haƙƙin iyayen ka akan ta yana da girma. Ka je ka ga niyyar kana so. Mahaifin ka ce kin bai take aure a wannan gidan ba, ya kai iya da ranka. Ka lallashe shi in yake yadda ka sake lallashe shi, ka bi ta kan abokanai, yake yadda sai ka haƙura ka nemo ta. Sai ka ce sai ka tashi hankali tsakaninka da mahaifinka akan mace, ka iya aurensa a yau a gobe Allah ya rabe ka ka sake ta, kuma kun bata da mahaifinka sai ka yaya. Ko ke ki makale ki ce sai shi in ba shi ba sai rijiya, in ba shi ba sai kafar katako, shikenan ba wani kafar katako, za ki je kuma ya ci mutuncin ke sake ki, sannan kuma ki ji kun yarda wa gidan ki faɗa. Yaso da dama akwai wanda suka tayar da gore sai sun auruwa ne, amma ƙarshe idan ya ci mutuncin su kuma su ji kunyar su dawo gida su faɗa. To saboda haka ana bin hanyoyi, ana bin abubuwa ta hanyar da ta dace. Ka lallashi mahaifanka ta hanyar da ta dace har su yarda. In kai kai sun yarda sai ka hakura. Ke ma haka, ka lallashi mahaifanki har su yarda. In sun yarda sai ka hakura, ya zaki. Wannan yana cewa kai magana akan ahlul bait kwanaki, kace su ne Banu Hashim da kuma Banul Muttalib. Ni abin da na faɗa kenan, Banu Hashim da Banul Muttalib, amma kai ka rubuta Abdul Muttalib, kaga akwai bambanci. Al Muttalib daban, shi kuma Abdul Muttalib daban. Banu Hashim da Banul Muttalib yace to karin bayanin a nan wurin, hatta kafiran su a'a sai musulman su. Ko da a lokacin nan na ce Banu Hashim na yi shiru, ko Banul Muttalib na yi shiru, to ina nufin musulman cikin su. Wanda ba musulmin cikin su ba, ba a sa shi cikin ahlul bait, sai da in an tashi yin salati a sa shi a cikin, ko an tashi ba da ganima a bashi, sai musulmin cikin su. Waɗannan su ake kira ahlul bait. Wannan yana ya rubuto ba tambaya ba ce, bayan ce su yan uwa ne musulmi masu kishin addini sun shiga aikin polis, sun kammala kwas ɗinsu ne ko karatunsu a polis academy da ke Kano, da haka suke buƙatar a yi musu addu'a ta fatan alkhairi. Muna muku addu'a ta fatan alkhairi, Allah ya amfane ku da musulunci, Allah ya amfani musulunci kuma da ku, kuma Ubangiji ta Allah ya sa ku toshe mana wata kafa da da ba wanda ya toshe mana ita. Ku zanto jakadu na addinin musulunci akan matsayin da kuka samu kanku a ciki. Allah ya taimake ku, Allah ya sanya albarka a rayuwarku.